muku masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Aisha Mu'azu tare da ni Amina Buhari Auna
ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari zamu tattauna ne akan har-haren kin jinin baki
idan wani ya taba naka daga kasar waje to me ya jawo dalilin da kai naka na cikin gidan kake kashe shi dukiyoyin da yake na wacar kasa yake nan ɗan Najeriya ne suke gurin kuma ɗan Najeriyan ne je yake fasawa yake kashe dan uwansa ɗan Najeriya menene nasara da natija dake cikin wannan
ko kadan muna tafi da karin bayani to wakilin sashen Hausa kuma a Abuja Nasir Adamu Alhikaya ya gayyato mana baki a zurin tattaunawar akan wannan batu
haka ne sannan kuma ya tuntubi wani mai fashin baki domin jin karin bayani akan wannan batu
muna kuma tafi da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook sai ku gyara zama ku ji yanda shirin za ta kasance
yanzu mun fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce yayin da ake ci gaba da nuna wa baki ɗan Afirka tsana a kasar Afirka ta Kudu shin kuna ganin ya kamata su ci gaba da zama a can ko su dogara akan jami'an tsaro da diplomasiya ga kuma yadda kuka amsa mana
sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bayero Abdullahi ɗan Fulani inda yake san bana goyen bayan ɗan Afirka su ci gaba da zama kasar Afirka ta Kudu ana kashe su ta kwashe musu kadurorin su ya kamata su koma kasashen su
sai kuma Yusha Usman Kagarko inda yake kawai kowa ya koma kasarsa saboda lokacin da aka fara babu jami'an tsaron ne
gaskiya Aisha wannan tambaya ne kam san da aka fara babu jami'an tsaron ne amma ina so ke in jira a yinki kina ganin su tsaya ko su koma
a'a ana kashe mutum ana kwashe maka kadara menene ma'anar rayuwa rayuwar da baka da tabbaci akan ta ai gara ka nemi hanyar
amma baki gani ya kamata a ce duk inda zamu je akwai dai tsaro akwai wannan kwanciyar hankalin kin gane dan ni gani nake kaman kiyaman shine matsalar kin gane
to kai kana baki ina baki dukan mu bakake ne kuma
kan ban mamaki
wani irin launin fata ne fa mutuna fa iyayen mu Adamu Annabi Adamu na hawa
karshen shi kowa an haifo shi kuma kowa zai mutu
tushen mu daya bai kamata muna nuna wannan kiyayya da rashin imani tsakanin mu ba
kware to sai kuma amsar Abdulrahman Aliyu Barkore inda yace a gaskiya ni a gane na dawowar su gida za ta fi amfani sama da ci gaba da zaman rashin tabbas a can
sai kuma Faruk Umar Damana inda yake gaskiya ya kamata duk baki su kaurace wa kasar kuma ya kamata kasashen Afirka su dau matakin ba sani ba sabo akan kasar
to shi kuma Muhammad Sagir Umar cewa yayi ni dai a nawa tunanin shine akwai kasashen Afirka ni dai a nawa tunanin shine kawai kasashen Afirka su sanya wa South Africa takunkumi kafin yarjejeniyar kasuwanci ta fara aiki ya ci gaba wannan amsar na shi
wanda ya zaci to yin ga bebe
wannan za su wahala a kasar mu ta Najeriya su MTN su Shoprite
kin gani kuna cin moriyar wayannan mutane a kasar su kuma ya kamata ku san cewa mutum fa baya taba rayuwa ko kuma ya ginu shi kadai dole sai tare da wani
da mu'amala da mutane
sai kuma Abubakar Kawu girgiri inda yace wani sai da wani yake ginu wato kin ji Abubakar ma yana to saboda haka ina goyon bayan su yi hakuri su ci gaba da zaman su a can domin gudanar da harkokin su na yau da kullum ba tare da take dokar kasar ba ganin wasu daga cikin su matan da suka aura ma ƴan kasar Afirka ta kudu ne to kin ji irin wannan abu
akwai magana akwai auratayya kam da dama tsakanin mu to
ka kashe mai yuwa mijin yar uwarka ko kuma wata dangin ka can
ko ma wata kakarka baka sani ba
ina ke kyauta
ko ta kwara kakarta ka to sai kuma amsar Usman Kasim Kiringim na Arewa dan Nijar mazaunin kasar Libya shi kuma yace salam masu gabatar da shirin yau da gobe to gaskiya kiran da zan yi wa bakin da suke zaune a kasar Afrika ta kudu shine ya kamata su koma kasashen su na asali domin hakan dai ne mafita gare su
Allah kyauta Abdul Karim Khalifa Sani kuma yace gaskiya hakan ba zai yiwu ba sai dai idan mahukuntan Afrika ta kudu za su dau alƙawarin kare su da biyan su idan wani abu ya same su ko dukiyoyin su ko da shike nan Najeriya ma fa sai a hankali
lalle sai kuma Adam Taylor Gurum Hausawa to Allah sa Adam dai ina fadin sunanka daidai daga jihar Plateau Jos yace assalamu filin yau da gobe ni dai a ra'ayina bana goyen bayan duk wani dan Afrika dake zama a kasar Afrika ta kudu musamman ɗan kasar mu ta Najeriya domin wanda yake baya kaunar ganin ka a inda yake babu amfanin zama kusa da shi alhalin kai ma kana da naka wajen zaman
wannan ma yayi ma'ana sai kuma sako mu na karshe a yau wanda Bayero Abdullahi dan Fulani yace san bana goyen bayan kasancewa ɗan Afrika a kasar Afrika ta kudu ana kashe su da kwashe musu kadarori ya kamata su koma kasashen su
kwarai to mun gode masu sauraro ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu kuma zamu ziyarci zauren tattaunawar mu inda wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Al-Hikaya a Abuja ya gayyato mana baki inda suka tattauna akan wannan batu
malami barkanku da dawowa wannan zauri inda zamu tattauna kan waɗannan hare-hare da suka faru a Afrika ta Kudu saboda nuna sanarunci abinda ake kira xenophobia wato wata fargaba da wata al'umma za ta nuna kan wata saboda wasu dalilai na tattalin arziki ko wata nasara ta rayuwa sannan abin ya jawo kuma nan Najeriya ma wasu suka yi abinda ake kira kamar ramuwar gayya kan muradu ko in ce dukiyoyin Afirka ta kudu da suka shafi irin babban shagon nan na kasuwar Shoprite tare da kamfanin na sadarwa na MC ina tare da Umar Muhammad Gombe wanda a dan jarida ne da kuma ke sharhi kan lamuran yau da kullum sai kuma Malam Aliyu Shamaki wanda shi ma shahararre ne wajen sharhi kan lamuran yau da kullum a kafafen yaɗa labaru musamman ma a nan birnin tarayyar Najeriya Abuja Umar Muhammad Gombe a takaice wani darasi ne ko waɗanne darussa ne mutane za su koya daga waɗannan har-hara
to alal haƙiƙa Malam Nasiru waɗannan kashe-kashe dai da ake abin takaici ne gaskiya da jimami duk wanda ke da wato ya san abin da yake yi dole wannan waɗannan abubuwa su tayar masa da hankali matuƙa abin ta da hankali ne to amma bisa ga wannan tambaya taka ina ga akwai darussa da dama da za mu iya ɗauka a cikin wannan rigima ta Najeriya in ka kalli ma kasashe ne na bakaken fata har guda biyu bakake ne su mu ma bakake ne to me ya kawo wannan sannan in ka kalli kasar South Africa za ka ga irin rawar da Najeriya ta taka wajen wato samar da yanci a kasar a 1994 so Najeriya ta taka matukar rawa wajen ganin sun kubuta daga kanjin bauta hannun turawan mulkin mallaka na kasar so amma kaga duk da haka sai ya zama kuma a sakamakon da Najeriya din ta samu sai ya saba da yanda ake tunani kwata-kwata al'ummar kasar ba su wuce ina jin miliyan 50 ba kaga mun ninka su kimanin kusan har sau 4 kenan to wannan yana nuna gaskiya a rashin dacewar faruwar ma wannan lamarin baki dayansa sannan kuma wani abu da nake kallo har ila yau shine akwai rawa da kafafen sadarwa suka taka wanda suka wuce makadi da rawa wajen bayar da labarin mace-mace da adadin alkaluman da aka ce an rasa na 'yan Najeriya. An yi zarbabbiya a nan, wanda kuma hakan ya harzuka waɗansu mutane ba tare da bincike ko lissafi wajen gano cewa me hakikanin gaskiya. Akwai waɗansu al'amura ma da suka faru na kashe-kashen wanda ba hakikanin ƙasar South Africa din ya faru ba. Mutane suka yi amfani da wannan dama suka ƙara wa banna dawaki.
Wato ma'ana dai wasu sharhi da kowace hotuna da ake yadawa ko fayafayan bidiyo a yanar gizo.
Yawwa, hotuna da bidiyo da ake ta yadawa kaga ana ta sa ran mutum har ya mutu ko a kona shi da ransa ko irin waɗannan dai kisan gilla da aka yi ta nunawa galibi gaskiya ba a South Africa bane.
Kuma dai abun ya faru dai inda aka ce an yi kisan gilla ana ta dukan mutum ya mutu kuma baki ne. An kaga ko abun takeici ko da ba ma a Africa ta Kudu abun ya faru ba. Aliyu Shamaki, kai wani darasi kake ga rawaya?
Ni akwai mahanga daban-daban da ya kamata a dauki darasa akan su. Musamman abin da ya shafi kafo tattalin arziki ko kuma kare rayukan al'umma. Bai kamata kawai ya zamto babu kyakkyawar aƙida ko kuma tsari ko jadawali kawai sai mutum ya dauki doka hannunsa ba. Misali, idan wani ya taba naka daga kasar waje, to me ya jawo dalilin da kai naka na cikin gidan kake kashe shi? Da wannan iftila'i ya faru na wannan kasar Afirka ta Kudu, sai ta zamto dukiyoyin da yake na wacar kasa yake nan ɗan Najeriya ne suke gurin, kuma ɗan Najeriya ne je yake fasawa yake kashe ɗan uwansa ɗan Najeriya. Menene nasara da natija da ke cikin wannan? Ko kuma a'a, jami'an tsaron da suka zo suke ba da kariya, kai ɗan Najeriyan kai kake kashe shi da hannunka?
Ku da yake mun yi gaggawa wajen ma shiga wannan, ina ga watakila tambaya ta gaba ma ta ko wannan. Ma'ana a takaice, wannan hare-hare da ke faruwa tsakanin baƙaƙen fata na Afirka ne, Afirka ta Kudu ta yi gwagwarmaya, sauran baƙaƙe sun taimaka ta samu ƴanci kamar yadda Umar ya faɗa 1994 nan ne Nelson Mandela ya zo ya fara shugabancin wannan ƙasar. Ya jin wa'adi da ya yi kawai. Wani darasi ne ya kamata a koya?
Darasin da ke ciki, duk kasashen duniya da suka ci gaba ba su ci gaba ba sai da aka samu haɗaka. Misali, idan mun ɗauki ƙasar Amurka, haɗakar ƙasa ce da take alfahari da cewa yau duk duniya babu inda ba ta shimfiɗar mulkinta. Idan muka ɗauki ƙasar England, ita tana gadara da cewa ƙasashe ne suka dalilin su Scotland da sauransu suka hadu suka zama suke da ƙarfin soji da tattalin arziki. Idan muka dawo irin su Russia da take da ƙarfin tsaron ƙasa take cewa tana iya baza mulkinta a faɗin duniya a duk inda rana take ko za ta fadi, ta yi ne saboda haɗakar gamayyar ƙasashe. To idan har Afirka za ta zamto ashe babu jituwar tattalin arziki ko tsaron ƙasa ko rayuka ko dukiyar al'umma, to zai zamto ashe ƙasashen Afirka kullum koma baya take zama.
Wannan ra'ayin naka watakila ina jin yayi kama da na dan majalisa Julius Malema, shi wannan dan gwagwarmaya shugaban matasa din. Umar, mu duba mana, shin akwai wata damuwa da ko ya kamata misali masu kuɗi ko ɗan boko akwai wata damuwa ko fargaba da ya kamata su samu daga wannan abun da ya faru?
Ya kamata su samu haka ɗin, kamar yadda shi Shamaki yake magana. Wato, mu baƙaƙen fata a duniya fa koma baya ne, wannan a sarari yake. To sannan maimakon mu haɗa kai wajen ganin yaya za mu dawo da martabanmu, saboda bambancin launin fata ba shi ke nuna cewa Allah ya fifita wannan akan wannan ba. Da haka, kasancewar mu baƙaƙe ba na ƙasa ba ne, to sai mu muka ɗauka na ƙasa ne. Duniya ta bar mu a baya, sannan kuma koyaushe sai muka zo muna ta sake mayar da kanmu baya. Kaga akwai darasin da ya kamata baki ya ɗauka, cewa ha, mu haɗu mana kasashen nan muna, tunda Afirka dai galibi nan ne matattara baƙaƙen fata, amma akan yi wa Najeriya kirari cewa ita ce shugabar.
Watakila ko sai na gyara tambayar ne ka haukanta sosai. Ma'ana masu dukiya, na san akwai dama masu kuɗi suke zuba hannayen jari a kamfanoni. Shin irin waɗannan mutane akwai wata damuwa da ya kamata su samu daga yadda zan iya cewa talakawa ne suke kai har-hare ga juna? In ka bibiya watakila masu kashe-kashen ma Afirka ta Kudu, ba mamaki talakawa ne da ke cewa an kwace musu ayyukan.
Damuwa sosai kwarai da gaske, domin ai harkar magana tattalin arziki ake. Yanzu idan aka halaka ƴan Najeriya da suke sana'a, watakila wannan kashe-kashen ya samo asali ne daga cewa idan muka kyale waɗannan ƴan Najeriya sun mamaye mana dukkan harkokin tattalin arziki, suke shigar da kuɗi, suke fitar da su, da haka bari mu karar da su. To anan kuma sai ya zama idan za a lalata dukiyoyin kasar Afirka ta Kudu anan, kaga dole ka taba attajiri, wato wannan ya shafi abu ne da ya shafi wato tattalin arziki. Dole hankalin attajirai masu sanya hannun jari ya tashi, saboda talaka bashi da hasara a ciki. Duk in za a kona Najeriya ma yanzu wani talaka haka yake so ma a ransa.
Don ba masu cewa in irin maganganu marasa daɗin nan wani duniya ta yi masa zafi ya ce in shi ne ma mai kahon nan mai zai iya busa kawo kowa ma ya kama hanyar sai tafi.
Yawwa, a koyaushe shi talaka yana jin ba shi da hasara, alhalin fa yana da ita, sai dai kawai jahilci ne watakila ko rashin fahimta zai iya ganin cewa shi ba shi da wata hasara, amma yana da ita.
Yawwa, Aliyu Shamaki, bari mu dawo kan maganarka. Shin su kamar matasa, ko kuma in ce ba zan ma kira su da wani gari banza ba, wanda suke da karfi a jika ko ba su da ayyukan yi, za a iya cewa kamar irin suke jira a samu wani dalili da za su shigo gari a kaji ana kona tayu ana daukar wasu matakai masu ban tsoro?
Babu ranar da za a yi matashi yana zaune karajibe, bai da aikin yi, bai da sana'ar yi, ya zamto bai ta da fitina ba, domin shekaru ne dama na karfi. To haƙi ne da ya rataye kan kowace gwamnati ta zamto tana damawa da matashi a cikin tsarin mulki, ko kuma samar masa abin dogaro da kai. Ya jawo rashin abin dogaro da kai da yawan galudiya ta lantsintsiya ba dauri da matasa suke yi, ya jawo suna daukan doka a hannunsu. Ba dan me ba, dan me ba, shine ba ni da abin yi a maimakon yake kyakkyawan tunani sai zama mummunan tunani. A da a tsarin siyasa, musamman a Najeriya da siyasa ta kafu, shugabannin da suka gabata sun samar da ababen dogaro da kai. An yi aikin hanyar dogo wanda matashi ya kare tunaninsa a kan ya je samu aiki a gurin. An yi irin su bankin Arewa, an yi kamfanonin atamfofi, an yi kamfanonin wato sarrafa auduga, an yi guraren da ake dalar gyada, zai zama matashi bai da aiki sai tafiya masana'anta. A yayin da matashi ya zama bai da aikin yi sai jiran a bashi ko zuwa kofar gidan masu dakali da jarumiya, to babu irin fitinar da za ta zo baka samu matasha 100% a cikin sa ba. Wannan kuma shi ya jawo da dalilin a Afirka ta Kudu matasansu da suke zama karajibe, gwamnatocin suka zuba ido suke musu kallon abokan gaba, ya zamto suna daukan matakan kone-kone da ta'addanci da zubar da jini. Kuma shi ya jawo dalilin da a yanzu a Najeriya wasu irin su matasan su ma suka ringa daukan doka hannunsu suna kone-konen. Zaka samu wanda yake da sana'a ko kuma yake da aikin yi baya daga cikin irin waɗannan ababe da suke faruwa. Da haka wajibi ne kan waɗannan gwamnatoci su mai da hankalinsu kan abin da ya shafi yadda za a sarrafa matashi a yayin da yake kurucin ƙarfi.
Wato Umar, kamar yadda shi Shamu ke faɗa, akwai ma wani abu da ake yadawa cewa yawan matasa marasa aiki ne ya zama kamar ana shuka. Misali, waɗanda suke gararin ka tsaya ko da a gidajen mai za a ga matasa da yawa sun zo, wasu ba su da abinci suna roƙo da sauransu. Ce waɗannan ne idan suka girma, ba mamaki idan suka cina yadda ba a jin tausayinsu da sauransu, za su yi zama wata barazana ko ma 'yan ta'adda.
Eh, hakika wannan abin dubawa ne kwarai da gaske, domin na taɓa karanta wata magana da Malam Aminu Kano ya faɗa. Yace yayin da gwamnati ko kuma su attajirai ko masu karfin fada aji suka fifita ƴaƴansu da iyalansu akan abin da ya shafi harkar ilimi da lafiya da nagartar matasa da za su taso, to nan gaba babu raba ɗaya biyu cewa za su waɗannan da aka kyale su, su waɗannan da aka kyale su suke tagararan ba akan titi, ba karatu mai kyau, ba lafiya, ba jin daɗi, ba muhalli, to nan gaba kada su yi tsammanin su ƴaƴansu da suka sangarta suka ba su dukkan kulawa suka tura su kasashen waje suka je suka yi karatu suka dawo to waɗannan din za su addabe su hana su zaman lafiya
Umar akwai wani abu da na gana ya dawa kun kuma ma wajen shamake akwai wani campaign da naga wasu kamar yan Facebook na arewacin Najeriya na ya dawa na nuna cewa to su ne na ruwan su ko a jikin su wace kila suna da labarin kamar inda ake kai wa hali Afirka ta kudu ai yan kabilar Igbo ne saboda haka ba ruwan su da su wani ma yace ai ma ba addinin musulmai ba saboda haka dan halaka su ma babu wani abu shin wannan komai wani tasiri yake nuna ga haɗin kan Najeriya a matsayin kasa mai addinai daban-daban kabilu daban-daban da ta haɗu a matsayin kasa daya lokacin da aka haɗa da tun 1914
sai mun watsar da kabilanci da launin fata da bangaranci da addinanci zai jawo mana haɗin kai a Najeriya na lura cewa duk guraren da kaga ya ci gaba sai ya zama cibiyar kabilu da yarka daban-daban garuruwan suke ci madauki anacha saboda cibiyar kasuwanci kowace irin kabila tana nan shi yasa tattalin arziki ya kafu a gurin madauki birnin Kano yawan kabilu da suke gurin shi ya jawo hada-hadar kasuwanci ta zauna a gurin madauki Lagos wannan ya isiye mu ya zama mana darasi wariyar launin fata ko kabilanci ko addini da zai haifar da damin ido da yau shekara 58 da ya haifar mu da a Najeriya da haka curewa guri guda ko kuma ganin hadirin kaza mai watsi mai fatali da shi a daidai irin wannan gabar da Najeriya ta samu kanta take neman ta yi duru kusan makauniya a gurin da ba shi ne dan Najeriya yake da bukata ba wajibi ne mu leka waɗannan abubuwa waɗanda suka kafa Najeriya nan suna da wannan kabilancin da bambancin addini da gurin zama amma suka sa masalla suka tinke junan su tukun har aka samu yanci har muka zo yanzu muke toro ko da tinkafo da Najeriya kuma idan har ba mu maimaita tarihi ba me mun muke so mu maimaita musamman ga ƴan uwa matasa
ya kamata batun kabilanci mu kawo da shi jita-jita mu ya sar da shi din duk yana tasiri a cikin irin wayannan har wannan abu da ke faruwa a South Africa ma batun jita-jita yana tasiri a
kai kuma mu ma a gida wannan martanin da aka maida shi ma da yawa jita-jita ne
domin a'a amma mu ma fuskance mu ma dube shi ma ta wannan fuska ki mutum yana ya miki wani mutum ya maka laifi domin akwai dan uwan shi inda kake sai karama a kan shi baka shiga hakkin sa ba
ya saba wa shari'a
bai kamata
ba wani irin doka ko ya saba
yawa to Allah bai kyauta kuma ba mu ikon yin abin da ya dace to masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma daga Abuja har yanzu Nasir El-Hikaya ya tattauna da wani mai fashin baki kan wannan lamari shi wannan mutum zai gabatar da kansa
ina tare da Alhaji Husaini Lekoki wanda mai shirye-shirye ne na wayar da kan mutane a gidajen talabijin me zaka ce kan wannan zanga-zangar da wani lokacin ake yi a ranar kai ga kona wasu kamfanoni kamar misali a ofisoshin kamfanin sadarwa na MTN da shagunan ko kasuwannin ta Shoprite saboda nuna fushi ga abinda yake faruwa ga 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu
to na farko dai za a yi asara ta fuskar tattalin arziki na biyu kuma za a yi asara ta fuskar kyakkyawar zamantakewa tsakaninka da koma wani iri ne mutumin a tattalin arziki musamman a wannan lokaci da yake mawuyaci ina ganin kun hukuma ne da take daukar matakin da ya kamata domin abubuwan da ake ladatawa din abubuwa ne waɗanda sun shafi 'yan Najeriya tunda waɗannan kadori na waccan ƙasa da suke Najeriya 'yan Najeriya ne suke mora ba 'yan can ne suke mora ba saboda haka kenan wasu za su rasa aikin wasu za su shiga cikin kukkumi na talauci sakamakon yin wayan abuwa da haka ina ganin laifin gwamnati ne take daukar matakin
da ya kamata tambayar ma nan me yake jawa mutane za ga suna zaune kamar suna jiran iris ne wani abu ya faru kawai sai su fara kan tituna suke kona tayu ko kuma su kona wata dukiya me yake sa mutane suke kamar jira suke kawai wani dalili ya faru su dau mataki
eh ba ma wai kama bane ai jira ake din musamman in ka lura da matasa a yanzu sun yawa ba su da aikin ne kuma ba su da ilimi in akwai ilimin ma kadan ne bai wadace su ba dan haka duk irin wannan abubuwan da zai faru jira suke tas ake ga wani abu sai amfani da wannan damar su fake da ita domin su biya ta su bukata
Alhaji Husaini ya ra'ayi misali waɗannan shawukan irin wannan yanayi ya zama mutane suna ba za su kaucewa abin da ake kira ɗaukar doka a hannu ya za a shawukan su tunda sun yi yawa mutane kaci mutane sun yi yawa to ai tunda ba za a iya rage su a lokaci kankani ba ya za a hana wannan abin faruwa
ya kamata gwamnati ta ɗauki da tsauran matakai na tsaro sannan kuma a ƙara faɗaɗa ayyukan wayar da kai a kafofin yaɗa labarai da nuna wa mutane danja da haɗarin da zai zo nan gaba sakamakon wannan abin da yanzu aka yi ko irinsa wannan su ne hanyoyin da ya kamata a ɗauka lalle kuma gwamnati duk da wannan din da matsalar tattalin arziki ta san yadda za ta yi ta bi wasu hanyoyi a samu ƙwararru su ba da shawara ya za a rage matsi na tattalin arziki wanda shi yake ingiza mutane su yi irin waɗannan abubuwa.
Kamar inda kike a nan Kano ina jin abun bai shafi shagunan ko in ce babbar kasuwar Shoprite da sauransu ba ya kuma ina jin Kano kusan tana daga ko ita ce ma kan gaba wajen yawan jama'a a Najeriya ma za a ce me yasa in yawan jama'a ne me yasa abun ba a yi shi a Kano ba.
Yawwa yawanci mutane sukan dubi abu ta fuskoki daban-daban su mutanen Kano waɗanda kusan yara ne waɗanda za su yi wannan abun su kuma sai suka ga a cikin labarin duk da yake bawa ba su ji an ce ga wani abu wanda ya shafi mutanen Arewa ba wannan dalilin ne yasa wannan abun bai tasiri a jihar Kano ba.
Wato ma'ana inda an ce an taɓa Hausawa ko kuma abu misali ya juye ya koma na kabilanci ko addini ko wani abu watakila da zai fi illa.
To nan ne ma zai fi kauri domin nan da nan za ka gani waɗannan irin waɗannan yara waɗanda ba su da aiki ne nan da nan za su ɗauki makamai a ɗauki wuta a cinna wacan a fasa can a ebi wannan da makamantansu. To amma jin ana faɗin wasu jinsi ne a Najeriya abin ya fi shafa kamar yadda labarai suke nunawa wannan shine dalilin da yasa abin bai yatsu a jihar Kano da sauran arewacin Najeriya ba kuma ka san ita Kano da ita duk jihohin arewacin Najeriya suke koyi in abu ya faru a Kano to insha Allah mai kyau ko mara kyau in an jima can za ka ji yawa su waɗannan jihohin na arewa.
Gaskiya ne tambayin giwa
ko da kake zuwa nan lekan ko da kake zo an fika
ni ga san me ya fa dore min kai wannan abu sai in ga kaman wani irin fushi da mutane ke dunkule da shi na kasa shine kawai suke sakewa kamar irin dama ana jira wani lamari ne kin gane
to ana sa ana kokawa cewa babu ayyukan yi matasa suna zaune kara zube sun yi karatu sun yi ne babu abin yi amma ya kamata mutane su san cewa gwamnati ba ta iya samar da aiki ga kowa da kowa ba saboda haka ya kamata mutane su tashi su nemi abin da za su yi kar a raina muna da dogon buri lokaci da yawa zaki ga mutane dogon buri ne da kuma kana hangen abin da wani yake da shi kai ma kana so a ce kana da shi
kwarai da gaske to Allah ya ba mu koshin zuciya masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Zainab Abdulrahman da abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Aisha Mu'azu ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.